This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murira Amurka ce magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu barkanku da wannan lasari. Aisha Mu'az ce tare da Muhammad Hafiz Bafalle da sauran abokan aikin muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Asabar 10 ga watan Yulin 2024. Kafin ku ji abun da muke tafa da su da farko ga Muhammad Hafiz da kanin labaran.
Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta ce akalla mutane 90 ne suka mutu a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta. Russia ta kaddamar da wani farmakin yaki da ta'addanci don hana dakarun Ukraine ci gaba da dannawa. Korea ta Arewa ta ce ba za ta nemi taimako daga kasashen waje ba don farfaduwa daga ambaliyar ruwa da ta lalata yankuna da ke kusa da iyakar kasar da Sin.
To kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin kuma yayin da ake kammala zanga-zangar lumanar da matasan Najeriya suka kaddamar tun ranar 1 ga wannan wata na Agusta domin jan hankalin gwamnati akan tsananin tsadar rayuwar da suke ciki da rashin shugabanci na gari, za mu ji abin da ƴan kasar suke cewa game da nasarar da zanga-zangar ta cimma.
Ai babu biyan kudin sabulu kin gane, saboda duk abin da tattaunawa dialogue bai kawo shi ba, rikici ba zai kaba da shi ba.
Sannan kuma za a ji cewa kasar Ghana ta kaddamar da kamfanin sarrafa zinari na farko a cikin gidan. Kome masana tattalin arziki suke cewa
in cuce ya zamu yi da batun sin kaya in gurin yazo in ya ji in janye ko an ba samu ba ko samun shi yayin kasa, amma in the long term wannan bai help.
Kamar kullun yau ma muna tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar, sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email. To amma kafin nan zamu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da Falasina ke zaune waɗanda suka rasa matsugunansu ya haura 90, yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan. Kamfanin dillancin labaran AFP ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu, waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni 10 na yaƙi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin hukumar Mahmud Basal ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 90 zuwa 100, kuma akwai wasu da dama da suka samu rauni. Rokoki uku na Isra'ila suka afkawa makarantar da ke ɗauke da Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu. Ofishin yaɗa labaran gwamnati a Gaza da ke ƙarƙashin mulkin Hamas ya ce harin ya yi sanadin kashe mutane fiye da 100. Yawa sabar Moscow ta kaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da Ukraine, don dakatar da Kyiv daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru 2.5 ana gwabzawa. Dakarun Ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin Kursk da ke yammacin ƙasar Rasha a safiyar ranar Talata, a wani hari da suka kai tsawon kilomita uci da dama a cewar manazarta masu zaman kansu. Rasha ta tura ƙarin dakaru da kayan aiki da suka hada da tankokin yaƙi da makaman roka da sashin jiragen sama don dakatar da sojoji da ke ci gaba da dannowa. Kwamitin yaƙi da ta'addanci na Rasha ya sanar da yammacin ranar Juma'a cewa ya fara ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankunan Belgorod, Bryansk da Kursk domin tabbatar da tsaron lafiyar 'yan kasar da kuma daƙile barazanar ayyukan ta'addanci da kungiyar makiya masu zagon ƙasa ke yi. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a Kamala Harris ta gudanar da yaƙin neman zaɓe a wani babban fili mai cike da cunkoson jama'a a jihar Arizona, inda take fatan shigewa gaban ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump a yammacin ƙasar, yayin da Trump ya gudanar da nasa gangamin a Montana domin nuna goyon baya ga takarar ɗan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican. Yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, ƙasa da wata guda da ta shiga neman takarar fadar White House, ta yi rangadi na tsawon mako guda bayan da ta bayyana wanda zai mata mataimaki gwamnan jihar Minnesota Tim Walz tare da mai da hankali kan samar da karsashi ga yakin neman zaben tajoyi bakwai da za su iya bayar da gudunmuwa ga zaben ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa. Wannan rangadi da aka yi ranar Juma'a ya kawo ta yankin Phoenix inda ta kai ziyara ga 'yan sa kai a ofishin yakin neman zabanta da kuma yin magana da masu kada ƙuri'a. Yayin tafiyar, Harris ta sami goyon bayan Lulac Adelante, kwamitin aikin siyasa na ƙungiyar kare haƙƙin dattawan Latino. Wannan ne karan farko da ƙungiyar ta amince da nuna goyon baya ga wani ɗan takarar shugaban ƙasa.
Madalla. To kafin Muhammad Hafiz ya karanto sauran labaran za mu bude taskarar hotunanmu daga Najeriya inda yau 10 ga watan Agusta ya kasance ranar karshe na zanga-zangar kwanaki 10 da matasan kasar suka kebe don nuna wa gwamnatin kasar rashin jin dadin su da irin halin tsadar rayuwar da suke fama da shi. Lamarin da ya sa na tattauna da Hajiya Halima bin Umar wacce tace kulliya bata biya kudin sabulu ba sannan zanga-zangar ta bar baya da kura.
Ai babu biyan kudin sabulu kin gane saboda duk abin da tattaunawa dialogue bai kawo shi ba rikici ba zai kaba da shi ba. Mutanen nan maganar gaskiya sun fara lumana kwanciyar hankali a hankali suke abin su don mun gaggani kuma suna hanyar su na tattaki zuwa gurin mai girma gwamna sun yi dokokin shi inda aka samu kuma ta wani bangare wasu mutane kuma sun zo sun yi taro kuma taron nan a cikin wanda yi bayani wanda ya yada shi ta kafofin WhatsApp da su Facebook ambassador yayi magana kuma mun gani cewa su sun faro kuma cikin su yace ko allura babu mai ita to kin ga sai aka zo aka samu wannan wato ni abu da yake daga mun hankali Aisha wato ɗan arewa a komai mu ne kuma baya mu ne ba ma ci gaba kullum muna nan a dakushe shugabannin mu ba da yawa da za su yi tasiri a arewa ɗan shugabanninmu kwata-kwata in kika duba su arewa wallahi ba su fi mutum biyar ko shida ba kowa kansa sani ba wanda yake tunanin talaka ba wanda yake tunanin yara kuma mun sha faɗa Hajiya Najatu ba ta sha faɗa cewa we are sitting muna kan time bomb ne a bomb biki duk ran da ya fashe za a ga tashin hankali to kin ga bomb ya fara fashewa kuma mutane an kai su bango kowa kuma ya yi tsammanin cewa bayanin shugaban ƙasa zai tattauna abin da ya damu jama'a. To kin ga sai kara wa ciwon gishiri bai faɗa abin da yake mutane suke so su ji ba
wani irin tasiri ke da jawab shugaban kasar bai
haifar kin san mutane ana ta magana kan janye tallafin mai tallafin kuɗin lantarki a buɗe boda abinci ya shigo saboda ba abinci komai ya tsada yanzu kwalin shinkafa a Kano in kina son mai kyau sai kin kashe wajen 4,000 da wani abu zaki sai shinkafa mai kyau. So dawar ma da ake senta 1,300 yanzu ta koma 2,000 da wani abu duk abincin da talaka zai ci wallahi ya gagari talaka yanzu wasu sai dusan awur suke hadawa a kwada a ci to kinga tura ta fara kai bango to mutukar in gwamnati bata tsaya ta duba ba to ba za a samu abin da ake so ba kuma akwai yanda Bature yake cewa wai akwai yanda za ka magana ko wuta kace mishi tafi sai ta futa saboda a yanda kai mishi magana kalami mai dadi to mu babu kalami mai dadi to kin ga mutanen mu ba ilimi matasan mu ba a sana'a ba aikin yi saboda haka wasu da suka zo dama su sun fito ne ba zanga-zanga suka fito ba su sata suka fito yi akwai wanda aka yi da shi da bakin sa yace shi sata yake shi barawo ne kuma ko me za a yi masa ba zai daina sata ba to kin ga irin waɗannan gwamnati ya kamata a zo me wuku duk wannan abin da ake a zo yanzu Kano wallahi ban taba tsoron Kano ba sai ran da aka yi zanga-zangan nan da farko yace ashe muna da matasa a Kano saboda yawan su ya kai yawa idan kina gani a bidiyo kika kalli hannun ki gabas ba za ki ga ƙarshen matasa ba in kika duba dama ba za ki ga ƙarshen matasa ba in kika kalli gabas da yamma kudu da arewa ba za ki ga ƙarshen shi ba
to Hajiya Halima wata alama kenan wannan yake nunawa a arewa
na daya yana nuna ba mu da shugabanci na biyu ba mu san hannun mu dama da hagun mu ba ba mu san abin da yake mana ciwo ba na uku babu ilimi ba a matsawa a kai yara ma yara su tafi makaranta kullum za ki ga yara suna jararan ba a titi sannan ba su ra'ayi wannan kuma abu ba na gwamnati ne kadai ba hadaka ne ita ma ta hada a zo a zauna a yi shi to kin ga ko duk inda aka samu abu kuma da arewa yanzu ashe ba mutumin da zai fito yi magana da bakin arewa a saurare shi babu shi maybe I stand to be corrected ni dai ban san shi ba saboda babu shugabanci za ki ga ana ta fito ga matasa su fito su ga a WhatsApp ne suna magana ne ma'ana amma ba a ba su daman su zo ayi ba wato kin idan aka fara ba matasan dama su ba su zo su fara rike madafin iko su fara mu fara ganin tasi rawar
Hajiya Halima bin Umar kenan a tattaunawa ta da ita ta wayar tarho akan zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya To kada dai a sha'afa sashin Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC yanzu ga Hafiz da kashin labaran duniya na biyu
A Bangladesh an shafa makonni ana zanga-zanga adawa da tsarin kayyade adadin ayyukan gwamnati wadda ta rikide zuwa wani gagarumin bore da ya tilastawa Prime Minister tserewa daga kasar tare da murabus an da ya fara gudanar da zanga-zangar lami lafiya a watan da ya wuce kuma dalibai ne suka jagoranci zanga-zangar da suka nuna takeicin su tsarin da suka ce yana fifita masu alaka da jam'iyya mai mulki sai dai zanga-zangar ta rikide zuwa tashin hankali a ranar 15 ga watan Yuli yayin da dalibai masu zanga-zanga suka yi arangama da jami'an tsaro da masu goyon bayan gwamnati tsohuwar Prime Minister Sheikh Hasina ta tsere daga kasar a cikin makon nan bayan tashin hankali da ya barke wanda kusan mutane 300 suka mutu da suka hada da dalibai da kuma jami'an 'yan sanda dalibai ko wasu matasa sun taka rawar gani a tashe-tashen hankulan jama'a da suka durkusa da gwamnatoci ko tilasta musu canza manufofi daga ƙarshe Koriya ta Arewa ba za ta nemi taimako daga waje ba don farfaduwa daga ambaliyar ruwa da ta lalata yankuna da ke kusa da iyakar kasar da Sin shugaba Kim Jong-un ya faɗa cewa yayin da ya umarci jami'ai da su kwaso dubban mutane da suka rasa matsugunan su zuwa babban birnin kasar domin ba su kulawa mai kyau Kim ya ce za a dauki kimanin watanni 2 zuwa 3 kafin a sake gina gidaje da kuma daidaita yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa amma kafin nan Gwamnatin sa na shirin samarwa da wasu mutane 15,400 wurin zama. Rukunin ya hada da iyaye mata, yara, tsofaffi da nakasassu sojoji a wasu wurare a Pyongyang, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa ya bayyana a yau Asabar. Kamfanin KCNA ya ce Kim ya yi wannan tsokaci ne a wata ziyara kwanaki 2 da ya yi zuwa garin Uji da ke Arewa maso yammacin kasar har zuwa ranar Juma'a. Danganawa da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa da kuma tattauna kokarin sake gina yankin.
To a gaisu Muhammad Hafiz Babangida da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahoton na biyu zai kai mu kasar Ghana. Inda gwamnatin kasar ta bude matatar zinare ta farko a babban birnin kasar Accra a wani matakin da kasar da tafi kowace kasa a nahiyar Afirka samar da zinare don kara daga darajar ta da kuma samun karin kudaden shiga daga karafa masu daraja da aka kwashe shekaru aru-aru ana hakowa ya ce wannan mataki zai daki da ayyukan fasa kwabrin zinare matakin da mataimakin shugaban kasar Dr. Bawumia yace zai dakile ayyukan fasa kwabrin zinare masu sharhi sun yaba da wannan mataki amma kuwa sun buƙaci gwamnati da ta tallafa wa masu haƙar ma'adinai ta hanyar samar musu da lasisi da kuma kayayyakin aiki ga rahoton da Hamza Adams ya aika mana daga babban birnin kasar Ghana Accra
da yake jawabi a wajen bude matatar mataimakin shugaban Ghana Dr. Mahmoud Bawumia ya ce kaddamar da matatar mai na Royal Gold ya nuna wani sabon zamani ne da zai taimaka wajen takile fasa kwarin zinnare da kuma samun kudaden shiga daga karafa masu daraja yana mai cewa
between 2018 and 2023 Ghana's average annual gold production was 3.92
Shekarar 2018 zuwa shekarar 2023 matsakaicin yawan zinari na Ghana a shekara ya kai uza miliyan 3.92 dukkan wannan zinari an fitar da su ne ba tare da an tace su ba wanda ya haifar da hasarar kudaden shiga da kuma rasa damar samar da ayyukan yi
gross revenue.
Ita ko sabuwar matatan zinarin mai karfin sarrafa kilogram 400 na zinari a kowace rana za ta samar da zinari daga masu hakar ma'adanai a kananan filaye tare da masu hakar ma'adanai ba tare da lansisi ba. Matatar zinarin na haɗin gwiwa ne tsakanin Rosie Royal Minerals ta kasar India da babban banki na kasar Ghana masu ruwa da saki dai kan harkar hakan ma'adanai a kasar sun yaba da wannan matakin tace gol a cikin gida amma kuwa suna bukatar da gwamnati ta tallafa musu ta hanyar hanzarta samar musu da lasisi tare da tsaida farashi mai kyau inji Muhammad Amawu shugaban kungiyar masu hakar zinari a jihar gabashin kasar Ghana
harkar zinari ya zama abu ne kamar yadda dai harkar mai yake kowa ya waye gare tashi ya san farashin mai inda yake gangan fitowa inda yake yau inda yake kaza haka haka zinari yayi gwamnati akwai aiki da za su yi dewa yanzu haka da nake magana da kai akwai lasisi dewa dake a gaban minista wanda yake small scale mining ne mai shi ya so ya aiki daidai yanda doka ya tanada ya sa application ya komai an zo haje gaban gwamnati gwamnati ya ki sanya documents doka ne yake in ya boye aikin a bayan fajeje aikin shi wannan mu muke ce manan galansi kan ba doka ni samu zinari ba yanda za a dauki zinari zai sai ma gwamnati don bai da wani takarda da zai tsaya kai ce ai ga inda nake aiki na samu zinari
Ghana ta ci gaba da rike masayinta a masayin kasar da tafi kowace kasa samun zinari a Afirka a bara yayin da karuwar zinari da ake hakowa daga masu hakar ma'adanai ya kai oza miliyan 4.03 bankin Ghana ta kaddamar da shirin sayin zinari a cikin gida a shekarar 2021 a kokarin ta neman karfafa kudin kasar wato cedi da ke shan kashi a hannun kudaden waje gwamnan babban bankin kasar Ghana Ernest Addison ya ce matatar zai taimaka wa bankin wajen bunkasa asusun ajiyar ta na waje da kuma tara kudaden waje ya kuma kara da cewa ajiyar zinarin zai rage dogaro da kasar kiyi daga kasashen ketare Dr. Najib Ibn Hassan masani ne kan harka na tattalin arziki ya ce duk da kokarin da gwamnatin kasar kiyi na daidaita kudi na cikin gida kasar na bukatar kuma ta mai da hankali kan bunkasa masana'antu ta yadda za a iya fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje
yanzu in future ya zamu yi da batun sai kaya in gurin yazo in ya janye ko an ba samu ba ko samu shi yayi kasa amma in the long term wannan bai help mu abin zai mu shi to yi kokari su doki fikirin ya za su yi to ko mu da industries Ghana because dukkan daga kuma ke fita cikin batun yunwa batun karasa shi stable basically farko ne suna kokarin su make suna da enough industries ne so in kuma da wannan masananta da suke kawo kaya da yawa ana kaiwa waje ana saiwa suna kan export samu dollar dole
to sai dai ba karfafa kudin kasar kadai ne ake sa ran wannan matakin zai yi ba har da samar da sana'ar yi ga al'umma fiye da 100 a kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoto to har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a can jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM sannan a koda yaushe ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata kana ana iya bibiyar mu ta kafafen mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau shirin namu zai duba wata damuwa ce da masu sana'ar adeji ta saho suke fuskanta a birnin Kumasi wanda suke cewa har yanzu babban damuwa ita ce gwamnati bata ba su izini da za su yi aiki a hukumance ba. Yusuf Haruna shugaba na farko na kungiyar masu sana'ar adaidaita a birnin Kumasi mun tattauna da shi akan wannan batu inda muka fara kamar haka.
Gaskiya abin da muke fuskanta shine rashin legalization ba legalization don haka sai ba yan sanda dama
wato ba ku samu izini daga gwamnati ku yi aiki a hukumance ba kenan.
Ba mu samu izini ba duk yanzu shi ne abin da ke ci mana tuwon kwarya don saboda in za a tafe ka ta wani wuri sai ka ga ƙarshe abin da za su gaya muku ai mun dai bar kuna aiki ne ai gwamnati bai legalize kuma kaga duk wani abin da za ka yi kaga an rage maka kuzari kan abin da kake son ka yi kenan baka da rai tunda baka da rai kaga baka da bakin magana
to menene wani irin matakai kuke dauka don ganin gwamnati ta ba ku izinin yin aikin wannan aiki wannan sana'ar a hukumance
eh matakai dai in an duka da bakin mutum sai ka bi shi a hankali dan haka shi yasa muke bin manyan nan dai bayan daya muna neman yanda za a yi mu samu goyon baya don kaga abin nasu sayyan a cikin gwamnati ko mu ce majalisa parliament wasu na so wasu ba su so wannan su shine me cewa suke wai ana yawan hatsari hatsari ai ko jirgin sama na hatsari ba hukuma ke da jirgin sama ba amma na zuwa on board kowa ya mutu da yake dai kawai dai ni gani na abin ya zo ta fiskan mazango shine ni abin da nake gani ni na ra'ayi ban ce ra'ayin wani ba sai saboda ai aiki muka samu zango dan ngaya maka akwai wayanci wayan da muka sani suna zaune gari banza wallahi zuwan wannan aikin ba shi wannan abin da muke ji da ba dadin yanzu ba a jin shi ashe ko gaskiya ya taimaka dan akwai wata da na taba dauka lokacin ina dan a daidaita tace ai ita za ta gode ma zuwa a daidaita saboda akwai wani saurayi da ko da wannan lokaci shi da matan shi take shiga tsakani tashin hankali tace yanzu haka maganan ga da take gaya min ya iya ya anshi mitan kanshi maimakon da na wani yake amfani da kullun tashi hankali shi da matan shi kullun tashi hankali amma tunda ya samu wannan aikin wallahi yanzu ba ka mata kara yana yin komai yanda ya dace me ya kawo ka samun aikin hannu tunda mutum na samun abin da zai ci ya ciyar ai ba ni jima
to bari mu duba da kace kukan je wurin wasu manya don neman wannan wannan izini daga gwamnati idan kun je wani irin amsa suke baku shin abin da suke gaya muku ya bada kwarin gwiwa cewa za ku iya samun biyan bukata
eh ka san ma'aikacin gwamnati in mai matsayi ne in zai maka magana yana maka maganan fiska biyu kamar nan da muka je wurin regional minister ka gane suna neman mu ne muna neman amma takaice ba su da su fito mu da magana fili saboda ne a matsayin da yake ne kamar nan da muka yi magana da shi ce mu ne gaskiya wannan magana da hana muna aka yi shiga edum ba wani shi fito ba
wato cibiyar kasuwanci na Kumasi kenan aka hana ku shiga
eh aka hana ku shiga sai ce mu ne gaskiya ke me suka yi zama suka zantar da wannan magana tunda ke me ne yanzu shi zai iya fito ce mu na kaza in ya fito ce wani abu kaga kaman aikin shi bai san aikin shi ba saboda shi yanzu abin da zai muna ya yi magana da yan keme wato magana ne kaman dai wanda za a yi shi ta bayan gida tsakanin mu da ke mutu muna sassauci amma bai iya fito fili
wato kana batun keme wato hukumar da ke kula da bandin Kumasi kenan
eh
so da ya faɗi haka a bangaren ku
ranar litani
na'am
a sakwarin manfo shi wannan kankan tun neme mu litinin ga in Allah ya so ya yarda litinin mun je mu haɗu da su wannan litinin insha Allah
to menene abubuwan da za ku nema da gurin shi idan kun je ku zauna da shi
eh yanzu wannan magana ne wanda ke keɓe ba tunda ba mu yi da su ba bai fito fili ba amma abin da ke hankali na suna neman yanda za mu yi haɗin gwiwa da su na yanda za a yanka mu a daidaita wani hika wanda yake kamar suna andan
na biyan haraji kenan
wannan dama eh na biyan haraji in muka samu wannan damar gradually insha Allah zuwa gaba muna ganin ya iya in magana ya fito wannan za mu iya samun kariya ga wannan abin saboda ga ya maka a daidaita yaran mu fitar kuɗi wurin su mawuyacin abu ne kaga wani abu gwamnati in yana samun wani abu daga gare ka in ka nemi wani tallafi yana ya taimaka maka amma in ya san bai samun komi wurin ka abun yana da wuya
to amma ko yaya a gurin zama a za iya sake dauko muku batun da aka ce kuna yawan hatsari sannan kuma a tsakanin ku kun san akwai matasa wanda yake ba su da natsuwa to shin kuma me kuke yi a tsakanin ku na ganin cewa irin wa'annan matasan kun ja kunnin su akan haloli da suke nunawa
eh wannan magana gaskiya magana ne wanda yake na haɗin kai shine me wai kana ya kai doki bakin rafi amma ba za ka yi matsa mai ya sharuwa ba su hukuma da kansu sun riga sun nuna mana cewa kaman wai freedom of association ba ka yi matsa mai mutum ya zo ya shiga cikin kungiya ka gani dan haka ba ka da iko a kanshi authority kanshi da za ka nuna mai power don ɗan sandan ma kansu mun ce ana kaza su taimaka mana sai su ce eh wai a samu yadda ya yi ya ni sa to me because ya mamo a legalization kage so dewa wanda aka mu face su kuma ana kaza sai su ce ba su yawo ba sai su sa ba shi don wani abu yazo yanzu magana wai kansu zai kare tunda ba a legalize sai kuma kan
madalla anan zamu dakatar da shirin hasse sabo mako idan Allah ya kai mu muji abinda ya kaya a tattaunawar kungiyar ɗan adidaita da karaman hukumar asakwar manford na jihar Ashanti yanzu madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku an huta lafiya kuma dawo lafiya
a gaida na gwamma yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wasu daga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email sakonmu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace salamu alaikum VOA Hausa maganar da tsohon shugaban kasa Obasanjo yayi cewa mafi yawan shugabannin da suka mulki Najeriya sun cancanci daurin gidan yari tabbas maganar Obasanjo gaskiya ne amma daurin daga kansa za a fara domin in mai ya manta wardiya bata manta ba sai kuma sako na gaba daga Shehu Adamu Jau yace Najeriya kasar mu ta gado kasa ne dimbin arziki da tarin talakawa sai dai kuma a yayin da motar mulkin kasar mu take zuwa gudu shugabannin da ke jan motar na dariya talakawan da ke cikin motar kuma na kururuwa da karaji tabbas lahira akwai kallo fata kawai shine Allah ya kai mu lafiya sakon Umar Ariba dai Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Niger ne na gaba kuma yace salamu alaikum VOA Hausa hakika mun yi farin ciki da kammala ficewar sojojin Amurka daga sansanonin su a jihar Agadez take jamhuriyar Niger muna fatar ubangiji Allah ya kawo mana dawwamammiyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu ta Niger da ma duniya baki daya sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ne na gaba yace Salam VOA Hausa muna tirda alawa dai da nuna halin ko in kula da gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ke yi wa al'ummar kasar ganin yadda al'umma ba sa iya cin abinci sau uku a rana ga rashin tsaro ga kuma talauci da wannan muke kira da a gaggauta lalumo hanyar da al'umma za su samu sa'idar rayuwa kafin mu sallama da kuma sauraro ga Hafiz ya saki dawowa da labarai amma wannan karan a takaice
hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan nan da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da Falasina ke zaune waɗanda suka rasa matsugunan su ya haura 90 yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan kamfanin dillancin labaran AAP ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni goma na yaƙi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Yawa sabar Moscow ta kaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da Ukraine nan dakatar da Kyiv daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa. Dakarun Ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin Kursk da ke yammacin kasar Rasha a safiyar ranar Talata a wani hari da suka kai tsawon kilomita uci da dama a cewar manazarta masu zaman kansu.
To duka-duka masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Hajjiya Halima Baba Ahmad wace Allah ya warsuwa jiya da maraici Allah ya ji kanta ya kuma kyautata makwancinta in ta mutu zo ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baban da ya tsaya na gabatar da shirin da Fiona Wamai na dubi da ta shirya ta kuma ba da umarni kuma injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama ma'assalam.